kullum batun guda ne na tashin hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya. Lamarin da kan jawo sa rayuka da kuma dukiya. Kuma don gano bakin zaren magance wannan matsalar nema. Yasa farundunan 'yan sannan jihar Adamawa shirya wani taro na masu ruwa da tsaki, wanda kuwa ya samu halaccin shugabannin zaro, sarakunan gargajiya, manoma da kuma makiyaya, kai hama da kungiyoyin sa kai. A jawabinsa, CP Abdullahi Ibrahim, da ke ma zama kwamishinan 'yan sannan jihar Adamawa, ya ce wanzar da zaman lafiya ba wai kawai na jami'an tsaro ba ne, a kowa akwai rawar da zai iya takawa.
Ba komai bane a ce yadda na kira ku farko muna fata ne mu kokari mu haka kan jama'a ko in Allah ya ce Allah ya yi
to sai dai ku ga masana irin su rabaran fada Morris Kwera na kungiyar kai dauki ta EPRT a takeice. Na maganin su ma kungiyoyin masu zaman kansu akwai rawar da ya kamata su taka domin gano bakin zaren magance tashin hankulan.
Na haɗin kai jama'a muna aiki domin kawo sulhu da zaman salama tsakanin kowa da kowa. Kuma kungiyarmu za ta yi masu muna nan a local government na Adamawa gaba ɗaya. Kungiyarmu akwai malaman addini, akwai malaman makaranta, akwai shugabannin jama'a, matasa da sauransu. Mun zo tare domin mu gina zumunci a tsakanin mu, domin mu wayar da mutane akan amfanin zaman lafiya.
To wai ko me shugabannin ɓangarorin biyu na manoma da makiyaya za su ce kan wannan taro da rundunar 'yan sandan ta shirya a yanzu? Mafin da Umaru Danburam shine ma shugaban kungiyar makiyaya ta Meyar Ta'ala a jihar Arewa maso gabas.
Taron da ya zo a lokaci da ya kamata a ce an yi shi, ko da yake a gani na ya zo a kurajen lokaci don asaran dukiyoyi da rayuka da aka yi, amma yi shi a yanzu yana da alfanu sosai ganin cewa har yanzu ana cikin wannan hayaniya na rikicin Fulani da makiyaya, za mu ce tunda yanzu duk rikici da ya tashi zai kare a makiyayi da manomi ne. To amma abin yi a nan shi ne sai dai in gwamnati tana da ra'ayin abin da 'yan sandan suka kawo na tabbatar da zaman lafiya, suna iya kokarinsu, sojoji na kokari, 'yan sanda na kokari, gwamnati na kokari, sai dai kokarin gwamnati ya gaza. Kokarin gwamnati ya gaza nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shewa, a yi gobe, a yi jibi, a yi gata, a yi cita, ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi. Mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba.
Wasu na ganin irin wannan taro tamkar rubutu ne a kan ruwa, muddin ko gwamnati bata magance batun burtuloli, makiyaya da ma filayen noma ba, kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe. Prince Enifuwa, wani basarake ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati, ya kuma ba da shawarar cewa
gaskiya ina ganin matakin da ya kamata a ɗauka ba a ɗauka ba. Ana rubutu kan ruwa ne. Da farko akwai abu na kira Land Use Act, Land Use Act, Land Use Act. Wannan doka ne tana karkashin gwamnoni. Akwai ana kira Committee Luwak, Land Use Allocation Committee. Su za su zauna su ce wannan wuri na noma ne, wannan na makiyaya ne, wannan na petrol ne, na commercial ne, wannan wurin na zaman jama'a. To wajen zaman jama'a yanzu da muka zo yawon da ke ganin ta nan, wayansu wurare ma kurmi ne an ɗauka an ba da su, wayansu wurare wajen noma ne an ba da su, ba za ka noma wurin.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.